sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammacin yau Litinin 4 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, da farko ga Hafiz da kanin labarai.
A yau Litinin ne aka fara taron farko kan yanayi na Afirka a birnin Nairobi na kasar Kenya. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Turkiya, Recep Tayyip Erdogan, a yau Litinin. Shugaban Afirka ta Kudu ya faɗa jiya Lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ta gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan Rasha ya tara makamai a Afirka ta Kudu don kaiwa Rasha.
To, kanin labaran kenan aka saurara. A ɓangaren rahotanni kuma, za a ji cewa sojojin juyin mulkin Nijar sun sassauta takunkumin hana shawagi kan iyakokinta na sama ga wani rukunin jirage, ko me masana suke cewa?
Lalle za a ga sauki, saboda jiragen nan da suke taya su da kansu suna kawo wasu daga cikin kayayyakin nan wanda muke soyowa, kuma ga jirage na ɗaukar kaya misali.
Sannan ƙwararru daga ƙasashen Nijar da Najeriya sun yi wani taro a game da matsalolin da suke neman yi wa nahiyar Afirka katutu da kuma hanyoyin magance su.
Duk kasan da aka yi juyin mulki sai ka ga mutane sun fito suna muna. Kenan wannan ya ishe su wa'azi, ya ishe su gargaɗi. Ya kamata in dai suna so a bar juyin mulki a Afirka, su fito su dage su yi ma mutane aiki.
To, muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Kazalika, a yau ne aka rantsar da shugabanni biyu a nahiyar Afirka. Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin namu a yau. Kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Litinin, Babangida Jibrin zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, sai kuma wasu daga cikin sakonnin ku masu sauraro. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun ji yadda halin da duniyar mu ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Litinin ne aka fara taron farko kan yanayin na Afirka a birnin Nairobi na kasar Kenya. Shugaban Kenya William Ruto ne ya buɗe taron na kwanaki uku, inda ta furin taron cikin wata mota mai amfani da wutar lantarki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito, maimakon amfani da ayarin motocin gwamnati da aka saba. Nahiyar Afirka mai mutum sama da biliyan ɗaya na fama da matsalolin sauyin yanayi, duk da cewa ita take haifar da adadi mafi ƙanƙanta a abubuwan da ke haddasa ɗumamar yanayi a duniya. Ɗaya daga cikin ƙalubale da nahiyar ke fuskanta wajen tunkarar sauyin yanayi shi ne rashin wadatattun bayanai da za su iya yin hasashen yanayi. A yawancin duniya, yin hasashen yanayi abu ne da ake yi kullum. Yana taimakawa mutane su yanke shawara yadda za su sa tufafi, ko inda ya kamata su yi tafiya, ko ma lokacin da ya kamata su nemi wurin fakewa. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Turkiya, Recep Tayyip Erdogan, a yau Litinin. A daidai lokacin da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Tattaunawar shugabannin biyu, wacce za a yi a birnin Sochi, ta biyo bayan taron da ministocin harkokin wajen Rasha da Turkiya suka yi a makon da ya gabata, bayan da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce ya baiwa Turkiya jerin buƙatun Rasha na sake fara shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad. A watan Yulin da ya wuce ne Rasha ta fice daga yarjejeniyar, inda ta yi ƙorafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar da ta yi daidai da alkawarin kawar da cikas ga fitar da abinci da taki a Rasha. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta faɗa yau Litinin ɗin nan cewa dakarunta sun lalata wasu jiragen ruwa masu ɗankaren gudu na Ukraine guda huɗu a yankin arewa maso yammacin tekun Bahar al-Aswad. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki, shugaban Afirka ta Kudu ya faɗa jiya Lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan Rasha ya tara makamai a Afirka ta Kudu don kaiwa Rasha. Robin Brigetti, jakadan Amurka a Afirka ta Kudu, ya yi zargin cewa a watan Mayun da ya wuce ne wani jirgin ruwa na ƙasar Rasha ya tsaya a sansanin sojin ruwa na garin Simon da ke kusa da birnin Cape Town domin karɓar kayan yaƙi da za a kai Rasha. Zargin ya haifar da rudani kan matsayin da Afirka ta Kudu ta dauka na zama yar ba ruwanmu a rikicin mamayar da Russia ta yi wa Ukraine, lamarin da ka iya janyo kasar fushin kasashen yammaci ta hanyar kakaba mata takunkumi. Shugaban Afirka ta Kudu ya ce zargin ya rage darajar kasar.
To nan ba da jimawa ba Hafiz zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma kafin nan ga rahoton mu na farko. A yau Litinin aka rantsar da shugabanni biyu a nahiyar Afirka, daya a kasar Zimbabwe bayan da ya lashe zaben shugaban kasar mai cike da rudani, daya kuma a Gabon bayan da ya yi juyin mulki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Lalo ya hada mana.
A wani biki da aka yi mai kayatarwa a Harare babban birnin kasar Zimbabwe, shugaba Emmerson Mnangagwa mai shekaru 80 ya sha rantsuwar kama aiki a wani sabon wa'adin shekaru 5 bayan da ya lashe zaben da aka yi a makon da ya gabata. Bikin ya samu halartar shugabannin kasashen Afirka ta Kudu, Mozambique da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Mnangagwa ya samu nasarar lashe zaben ne bayan da ya samu kuri'u sama da miliyan 2, wato kashi 52.6 cikin 100 na kuri'un da aka hada, inda ya doke abokin hamayyarsa Nelson Chamisa na jam'iyyar CCC mai adawa, wanda ya samu kashi 44 cikin 100. Sai dai masu sa ido da dama na kasashen ƙetare, ciki har da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen kudancin Afirka ta SADC, wacce ta ce zaben ba shi da sahihanci saboda ba a bi ka'idojin da doka ta tanada ba.
There is no alternative outside a new, clean, fresh and a proper election.
Kakakin jam'iyyar adawa ta CCC kenan yake cewa sake gudanar da wani sabon zaɓe ne kadai zai gamsar da 'yan ƙasar Zimbabwe. Ba za mu lamunci duk wani abu da ya gaza haka ba. Ita dai jam'iyya mai mulki ta Zani PF ta musanta dukkan zargin da 'yan adawan ke yi na ikirarin cewa an tafka magudi a zaben. Wacan ƙasar Gabon kuma a yau aka rantsar da General Brice Ngema, wanda ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin Ali Bongo a ranar 30 ga watan Agustan shekarar 2023. Kifar da gwamnatin da General Brice ya yi ya kawo ƙarshen mulkin yalan Bongo, waɗanda suka kwashe kusan shekaru 56 suna mulkar ƙasar mai arzikin man fetur. A rantsar da General Brice ne cikin tsawaran matakai a Libreville, babban birnin ƙasar ta Gabon. Ibo Mandaza mai bincike ne kan al'amuran siyasa da tattalin arzikin kasashen yankin kudancin Afirka a hirar da suka yi da James Batty na sashen Ingilishin muryar Amurka. Ya ce akwai ayyuka a gaban shugaban sojin kasar.
He's trying to put back Gabon to its feet because everything has been really negative.
Ya ce abinda General Ngema ya fi maida hankali akai shine yana so ya maida kasar ta Gabon bisa hanya madaidaiciya, saboda an yi watsi da abubuwa da dama a kasar. Kada ku manta. Ya kuma ce ba shi da ra'ayin shugabantar kasar.
He said that he's not interested in governing Gabon.
Yan adawa kasar ta Gabon wacce ke tsakiyar nahiyar Afirka sun fara kira ga sojojin da suka yi juyin mulki da su yi maza su maida kasar bisa tsarin demokradiyya, yayin da masu sharhi suke ta dasa alamar tambaya kan matakin da sojin suka dauka da rantsar da General Ngema. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC.
Gaida Mahmud Lalo, masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da cigaban labaran duniya.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai dauki matakai kwarara da suka hada da har da mayar da mutane kasashensu na asali, bayan zanga-zangar da aka yi akan titunan Tel Aviv wacce ta rikide ta koma tarzoma. Yan kasar Eritrea da ke zaune a birnin na Tel Aviv suna ta wata tarzoma, inda wasu bangarori da ke hamayya da juna suka yi rikici kan siyasar kasarsu, lamarin da ya kai ga jirkata mutane da bata dukiya. Rikicin ya rikide zuwa tashin hankali a titunan birnin Tel Aviv a ƙarshen wannan makon, yayin da ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin Eritrea da 'yan adawa suka yi ta jifan 'yan sandan Isra'ila tare da fasa gilasan wundunan shaguna. Mutane da dama sun samu raunuka, ciki har da jami'an tsaro, inda harbin bindiga ya samu akalla masu zanga-zanga 3. Wannan rana ta kasance ɗaya daga cikin ranaku da aka fi samun tashe-tashen hankula akan titina a Isra'ila tsakanin masu neman mafaka na Afirka da 'yan cirani a cikin 'yan shekarun nan. Daga ƙarshe, yau Litinin yawancin al'amura sun tsaya cik a kudancin Taiwan, yayin da mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da haikun ta ci gaba da mamaye garuruwa da filayen noma.
Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Niger. Hukumomin Jamhuriyar Niger sun bada sanarwar sake bude sararin samaniyar kasar ga wani rukunin jiragen sama da nufin baiwa matafiya damar zirga-zirga tsakanin Niger da sauran kasashen duniya. Kwanaki kadan bayan juyin mulkin Granar 26 ga watan Yulin shekara 2023 ne, Majalisar Soja ta CNSP ta dauki matakin rufe sararin samaniyar kasar saboda abin da ta kira dalilan tsaro, lamarin da ya haddasa damuwa sosai a wajen jama'ar ciki da wajen Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Mina Barma ya aiko mana da karin bayani cikin wannan rahoton.
Yanayin zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a baya sakamakon barazanar sai da yawo game da halin da aka yi hasashen yiwuwar dakarunta za su kawo nishar ya sa majalisar sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum yanke shawarar rufe sararin samaniyar kasar ta Nijar a ranar 6 ga watan Agustan da ya gabata. To amma bayan shafe makonni akalla hudu a ƙarƙashin wannan tsari a sanarwar da suka bayar, hukumomin sun bayyana sake bude sararin samaniyar ga jiragen jigilar fasinja da na harkokin kasuwanci tsakanin Nijar da kasashen duniya. Matakin da masanin sha'anin suhurin jirgin sama tsohon ma'aikacin filin jirgi Alhaji Mustapha Kadi ke ganin ya zo a kan lokaci.
Shina da muhimmanci a huskar sana'a, a huskar zamantakewa, kuma kan mu manta da dalibai namu waɗanda ya kamata su je karatu a kasashen waje ko su dawo gida. Ko waɗanda tun lokacin da aka yi juyin mulki suna can ƙasashen waje suna jiro duk jirgin da zai tashi Jamhuriyar Nijar nan birnin Yamai, in Turkish ne, in Tunis Air ne, in Royal Air Morocco ne, to ku tabbata da kwai marasa lahiya a ciki. Za su kai marasa lahiya kuma za su ɗauko wa magani kuma su kawo a Jamhuriyar Nijar. Domin haka tun daga farko tsaye da zirga-zirga ta jirage bai kamata ya ɗauki lokaci ba. Yanzu da Allah ya sa an yi haka, samuci alhamdulillah.
To sai dai jiragen sojoji da jiragen musamman ba za su ratsa sararin samaniyar Nijar din ba sai da izini na musamman daga hukumomin kasar. Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export Alhaji Yakuba Damaradi na fatan ganin za a zuba ido sosai kan jiragen da za su shigo da masu fita daga wannan kasa.
Naman duka kasuwancin da ake yi yawanci dai duk da kanmu muke zuwa ko kuma mu wakilta daga cikin mu wasu su je su yo ciniki su zo insha Allah. Lallai za a ga sauki saboda jiragen nan da suke taya su da kansu suna kawo wasu daga cikin kayayyakin nan wanda muke sayowa. Kuma ga jirage na ɗaukar taya misali, su waɗannan masu riƙon ƙasa ta yi wa sojoji ƙwararri ne a bisa ga fannin tsaro. Mun san sun ɗauki matakan cewa za su rarrabe ɗan duma da ɗan kabewa, wato shine cewa jirage waɗanda suke zuwa saboda su kawo arzikinsu, mu kuma mu arzuta da su, su kuma su arzuta da mu misali fannin kasuwanci tsakaninmu da su. Kuma za su rarrabe da jirage waɗanda za su zo don su cutar da mu.
Matakin na zuwa a wani lokacin da ake fama da ƙarancin man jirage, sanadiyar takunkumin ECOWAS. Sabili kenan masana ke gargaɗin gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan matsala da mahimmanci.
Wannan matakin ne sun ba mu daman mu ce ita ma kamfaninmu ta matatan mai wadda ake ce masa Soraz ta soma hidda mai na jirage. Tunda hidda mai na jirage baya da wuya, wato wajen dahuwar mai kinan na Birut huta ɗaya za a ƙarawa sai a hiddo mai na jirgi.
Sanarwar hukumomin ta ce an umarci ma'aikata su yi tsaye kan na'urorin fake sararin samaniya don hango kai da kawon jiragen da za su ratsa kasar ta Nijar. A yammacin Asabar ɗin da ta gabata ne wa'adin ayyukan sojan Faransa a Nijar ya zo ƙarshe kamar yadda hukumomin ƙasar suka shata, a yayin da a yau Litinin ake ci gaba da zaman dirshin a wuni na hudu a sansanin sojan Faransa da ke nan Yamai. A ci gaba da matsin lambar ganin sun fice daga ƙasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kai da Sule Mumuni Barma. Halin zumuna Nijar ɗin inda aka kammala taron masana da suka yi nazari kan matsalolin da nahiyar Afirka take fuskanta musamman ta'azzarar juyin mulki. An kuma tattauna a game da matsalolin tsaron da suka addabi wasu kasashen nahiyar a wurin taron. Masanan dai sun ba da shawarwarin da suke ganin za su taimaka wajen kawar da juyin mulki a nahiyar Afirka. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da rahoto.
Juyin mulki ba sabon abu bane a nahiyar Afirka, ko da yake tun shekara 1990 yawancin kasashen Afirka sun fahimci bukatar rungumar tsarin demokaraɗiyya don samar da ci gaba a nahiyar, ko da yake a baya-bayan nan nahiyar na fuskantar dawowar juyin mulki, inda tun shekarar 2020 ai juyin mulki akalla a kasashe 7 na nahiyar Afirka da suka haɗa Burkina Faso da Sudan da Chadi da Guinea da Mali da Niger yanzu kuma Gabon. Mafari kenan da masana harkokin yau da kullum na Niger da Najeriya gudanar da tsarin yadda za a tunkari matsalolin da ke haifar da juyin mulki a nahiyar, inda masanan ke ganin ya kamata a sake duba dalilin da ke saka sojoji juyin mulki da kuma yadda shugabannin za su buɗe sabon babin ci gaba a nahiyar. Muhammad Alladi, masani kan harkoki yau da kullum da ya fito daga jihar Kaduna, Najeriya.
Ya kamata shugabannin Afirka su farka daga baccin da suke. Hausa suna cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga. Duk kasan da aka yi juyin mulki sai ka ga mutane sun fito suna murna. Kenan wannan ya ishe su wa'azi, ya ishe su gargadi. Ya kamata in dai suna so a bar juyin mulki a Afirka su fito su dage su yi mutane aiki, mutane su samu sauƙi rayuwa, sannan su juyin mulki ya matsa. In dai shugaban Afirka ba su farka daga baccin da suke yi ba, alƙawarin da suka yi ma talakawa na kiwon lafiya, na abinci, na makarantu, na hanyoyi ba su yin shi, to su sani yanzu aka fara juyin mulki. Juyin mulki ba za a fasa shi ba.
Masana na ganin lokaci yayi da zababbun shugabannin Afirka za su yi wa jama'ar su aiki wajen baiwa buƙatar mutanensu fifiko fiye da bukatun kansu. Alkasun Mato, masanin harkokin zamantakewa a Nijar.
Dukkan da ka duba kashe aka bincika kaga shike rishin gaskiya yana nan. Dole sai an komo an yi gaskiya, an yi adalci. In babu adalci wannan baya karewa. Matsalolin da suke kawo waɗannan abubuwa, na farin rishin saiwa a bisa ka'ida, wai wanga abun ko ina kowane lokaci an yi kudeta, kowane lokaci an yi kudeta, wai me yake kawo shi a bincika, me yake kawo shi, abun da ke kawo shi a mishi magani, a gani in ya ka ciwo magani ake mishi, da an mishi magani ya warke.
Masanan na ganin maimakon a mayar da hankali wajen magance manyan matsalolin Afirka kamar cin hanci da rashawa da rufa-rufa da talauci da wagegen gibin da ke tsakanin talaka da meshi da dai sauransu, wasu shugabannin Afirka sun mayar da hankali ne wajen tarawa kansu da danginsu dukiya bayan burinsu na siyasa. Yanzu haka dai kasashe 7 ne aka dakatarwa daga cikin kungiyar nahiyar Afirka a sakamakon sauye-sauyen gwamnatin da kungiyar ta ce ba bisa ka'ida ba. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Hamid Mahmud. Masu sauraro, kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraronmu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 225. Sannan kuma za a koyaushe ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 11 da kusan minti 18 ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa.
Ba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Professor Idris Bugaje, babban sakatare a hukumar MBTE da ke kula da ilimin kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya, dangane da matakin da hukumar ta ɗauka na inganta takardar shaidar HND ga masu riƙe da ita, ta yadda za su samu takardar shaidar BSc kafin lokaci ya halansa. Idan kuna biye da mu, mun dakata ne a lokacin da na tambayi Professor Idris Bugaji me zai hana Najeriya ta koyi da ƙasashe irin su Ingila da suka daina ba da shaidar karatu ta HND a can baya, inda kuma profesan ya shaida min cewa a ita kanta England ta yi amai ta lashe.
John Major, Prime Minister John Major shi ya fitar da wannan tsari fiye da shekara 30, kuma shekaru uku hudu bayan wannan suka yi da na sani, suka dawo da tsari na kwaleji. Akwai kwaleji a Cardiff, akwai kwaleji a Newcastle, akwai kwaleji a manyan garuruwan su duka. Karatun AND da HND an dawo da shi yanzu, domin a shekaru yan kaɗan suka gane kuskurensu su can Ingila, cewa ga masu digiri din sun fito, masana'antu ba sa buƙatar karatun da suke a jami'a. Masana'antu masu ilimin wato sarrafa abu da hannu suke bukata. Saboda haka dandana aka yi gaggawa aka fito da tsari, ba a san a ce mai polytechnic, wani sai aka maido shi da sunan college. Mun je Cardiff College kwanakin baya, mun ga yadda suke suke fitar da ND dinsu da SND da yanda suke harka da masana'antu da ke nan Kadif, a tura yaran masu je su samu makama aiki, su fahimci makama aiki a waɗannan masana'antu, a kuma ba su diploma su da higher national diploma. So Ingila ta dawo da tsarin
Polytechnic din kenan.
Amma polytechnic din akwai bambanci. To shine yanzu mun bada shawaran cewa duk wanda yazo da HND mai kyau, upper credit da sauransu, a dauke shi a matsayin assistant lecturer.
Kware.
Domin wannan tsari ne nasu. Dan jami'a ba kore bai shiga cikin tsarin ba, bai san yanda yake ba. An zo an daukaka shi, an nuna su sune kamar shugabannin wannan fanni. Wanda bai dace ba. Yanzu mun kai wannan proposal din shoki, ita ma shekara biyu ana nan ana ta nazari.
Wai me ke haifar da wannan gasa ko kishi da HND da kuma bangaren digiri tunda ga wasu kasashe da suka fi ci gaba sun canja amma mu har yau.
Wai wani abu ne wanda kwakwalwar bakan fata, ni ina ganin wata irin kwakwalwa ce daban. Wato kullum sai dan ga hangen me aka yi da me tura suka koya mashi bai kirkiro nashi na ci gaba. Ni ina jin wannan shine abin da ke dakile mana tunani, domin yanzu in ka je Portugal HND din ka masta za a baka kai tsaye da wasu kasashen Turai, ba wannan bambancin. Wato tsari ne, wani tunani ne na mu har yau mun kasa. Kuma tsakani da Allah, tsarin wato public service, wato aikin gwamnati, yan digiri su suka mamaye shi. So ni ina ganin suna ganin yan HND suka taho da yawa, wato sun kasance musu kamar kishiyoyi. Shi yasa ake ta bi a dakile shi. Amma akwai waɗanda suka hoɓɓasa, har aka fitar da doka daga Senate na Najeriya cewa a cire wannan bambanci, a bar kowa ya kai duk matsayin da zai kai. In ma za ka fi kafin ka kai director, sai ka yi kwasa-kwasai ko digiri kai ko HND, wasu ma har sai sun yi masters. To ni zai ne yasa za a dinga nuna wannan bambanci. Shi kuma mai karatun HND ya fi iya sanin makama aikin, kuma makama aikin shi ake buƙata don ci gaban ƙasa, wai ba dogon turanci ba. To wannan wato wani ciwo ne wanda muna wata a hankali za a warkar da za a warke daga gare shi, a san ma baki ɗaya. Saboda kasashen duniya duk sun watsar da wannan abu, amma mu muna nan rike da shi, domin tun mulkin mallaka aka ba mu shi, mun rike shi kamar addini, abin da akwai ban takaici.
Gaskiya. To Professor, a ƙarshe wani ƙwarin gwiwa za ka bai wa masu rike da wannan takarda na ganin sun himmatu wajen komawa karatun nan da kuka kullo da shi?
To masu HND, wallahi ku jajirce, ku ci gaba da tsayawa tsayin daka domin ci gaban ƙasa. Wannan tsari da muka fitar da shi, cikin ku masu son zuwa su ƙara karatu gaba, an ba ku dama, ku zo ku samu digirin nan da ake cin magana kan shi, kuma a ba ku riƙa, ku je ku yi masta ɗin, ku je ku yi doctorate ɗin. A haka komai a dawo a ga waye suke kuwa, waye sai wani iya aiki.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, a madadin bakon namu Professor Idris Bugaji, shugaban hukumar MBTE, da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledo Gresham, naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
A da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa.
To a kai da Babangida Jibrin, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta saƙon email.
To bari mu fara da sakon Abubakar Yahaya Lakwaja da Balaniya shi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Waɗanda suka ce yau mun shigo ne domin mu yi kira ga shugabannin Afirka da su sake salon yadda suke mulkar al'ummarsu ta inganta rayuwarsu ta yau da kullum ba tare da kunci ba. Yin hakan ya fi musu da yi wa sojoji garan bawul ko ƙarin girma don gudun juyin mulki. Sai kuma shi ma wannan sako na haɗin gwiwa wanda ya fito daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Malam Jafaru Badaraka da Sanusi Madattai da Mamman Sani Dauda daga Liman Ibra. Waɗanda suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na VOA. A zahirin gaskiya za mu iya cewa mun yi babban rashin fitaccen malamin addinin musulunci Sheikh Imam Malam Ahmadu Mai Wa'azi na nan jiharmu ta da Magaram a jamhuriyar Nijar, inda muke amfani da wannan lokaci wajen aika sakon ta'aziyyarmu zuwa ga daukacin iyalai da ƴan uwa da kuma ɗalibansa tare da masoyansa. Allah ya ƙara ba su haƙurin jure wannan rashi, amin summa amin. Sai sakon Isuhun Dila Faki wanda ya ce assalamu biyo wai Hausa, gani yadda muka tsinci kanmu a yanayi na tsadar rayuwa a ƙasarmu Najeriya, nake kira ga ƴan uwana talakawa manoma kuma masu iyalai don Allah duk wanda ya samu amfanin gonarsa to yi kokarin adana shi don kada tsadar ta ruɗe shi ya sayar daga baya koma gidan jiya. Sai sakon Yusuf Meleda Gololo jihar Bauchi wanda ya ce salamu biyo wai Hausa, ku bani dama ne kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. A sani fa ka cika kwana 100 akan karagar mulki, amma mu har yanzu ɗan Najeriya ba mu gani a ƙasa ba. Dama mun san inda kafar gaba ta taka, ta baya ma nan za ta taka. A ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce muna fata sabuwar ministan jin kai da kawar da talauci a Najeriya Becha Edu za ta fi wacce ta gada, wato Sadiya Umar Faruk, musamman ma a shirin nan na N-Power. Da zarar wata ya kare kawai mu ji alert.
To wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a bayan a takaice.
A yau Litinin ne aka fara taron farko kan yanayi na Afirka a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Shugaban Kenya William Ruto ne ya buɗe taron na kwanaki uku, inda ya tafi wurin taron cikin wata mota mai amfani da wutar lantarki, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito, maimakon amfani da ayar motocin gwamnati da aka saba. Nahiyar Afirka mai mutum sama da biliyan ɗaya na fama da matsalolin sauyin yanayi, duk da cewa ita take haifar da adadi mafi ƙanƙanta abubuwan da ke haddasa ɗumamar yanayi a duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin karɓar baƙuncin takwaran aikinsa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a yau Litinin, a daidai lokacin da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Tattaunawar shugabannin biyu wacce za a yi a birnin Sochi ta biyo bayan taron da ministocin harkokin wajen Rasha da na Turkiyya suka yi a makon da ya gabata, bayan da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce ya baiwa Turkiyya jerin buƙatun Rasha na sake fara shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad. Shugaban Afirka ta Kudu ya faɗa jiya Lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan Rasha ya tara makamai a Afirka ta Kudu don kaiwa Rasha. Robin Brigetti, jakadan Amurka a Afirka ta Kudu, ya yi zargin cewa a watan Mayun da ya wuce ne wani jirgin ruwa na ƙasar Rasha ya tsaya a sansanin sojan ruwa na garin Simon da ke kusa da birnin Cape Town domin karɓar kayan yaƙi da zai kai zuwa Rasha. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ɗauki matakai ƙwarara da suka haɗa da mayar da mutane ƙasashensu na asali, bayan zanga-zangar da aka yi a kan titunan Tel Aviv wacce ta rikiɗe ta koma tarzoma. 'Yan ƙasar Eritrea da ke zaune a birnin na Tel Aviv suna ta da wata tarzoma.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, amma idan Allah ya kai mu zuwa can anjima da daren ku, wato misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon Ghana da GMT, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a yi nisa, a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lattice Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, sai injiniyanmu Mr. Chang, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.